إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammacin 24 ga watan Al-Muharram, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1448, daidai da 9 ga watan 7 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, Masjidin Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqtasar Zadul Ma'ad. Littafi ne wallafa babban malami Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wanda Al-Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Kuma wannan shine darasin mu na 98 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata, kusan malam Ibn Al-Qayyim ya karkare bayanai da kuma taza da tsifa game da abin da ya shafi yakin Uhud, inda babban malamin ya dauki ayoyin da suka yi magana akan yakin Uhud ya dinga fitar mana da wasu darussa a cikin su, da kuma hikimomin Allah madaukakin sarki dangane da abin da ya faru a cikin yakin Uhud. Daga kai tsaye insha Allah mun zo kan wani wata gaba, inda malamin yake cewa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: فصل. ولما انقضت الحرب وانكفى المشركون فظن المسلمون انهم قصدوا المدينه فشق ذلك عليهم. ولما انقضت الحرب دعك جمع ياكي وانكفى المشركون مشركي سك بعد بايا سك جويا فظن المسلمون سي مسلمي سكي صمان أنهم سو مشركان قصد المدينة سنفا تجر المدينة داك هكا إن سنفا تجر المدينة ياكي بكاري بكين داك سوب بان أبندا واتو يكركتو هنك لنسو جويا وانن دا مشركي سكي شن مغرم مدينة سكا نفا فشق ذلك عليهم وانا ابو سيمس نوي مسو احلا. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه سمائكم الله صلى الله عليه وسلم يفتى مسيدنا علي بن ابي طالب الله يكار مسيده يتي اخرج في آثار القوم، اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون. سيمن ذا الله يتشوه سيدنا علي اخرج في آثار القوم كبسا وإن متاني فانظر كدوبا ماذا يصنعون ميسكييني بسا ونسكك ميزاسي وماذا يريدون كما ميسكيني في. فإنهم جنبوا idan ka gansu sun shirye dabbobin su dan yin tafiya, wamtadawul ibla sun haikar raquman su, fa innahum yuriduna makka, to lallai suna nufin komawa ne garin makka. Wa irrakibul khayla, amma in kaga sun hauda wakai, wasaqul ibla suka korara kuman su fa innahum yuriduna almadina lalle garin madina suka nafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Ali busawo mutanen nan in dai kaga sun gama shirye dabbobin su kaga raquma suka hau ba dawakai ba to gida za su koma in ku kaga sun hau dawakai an ci gaba da korara kuma to ba makka za su koma ba garin madina suka hara fa wallazi nafsi biyadi manzo Allah ce na rantse da wanda raina ke hannunsa la in araduha in ku garin madina suka nufa la asiranna ilaihim wallahi zan tafi inda suke zan bi sawun su thumma launajizannahum thumma launajizahum fiha sannan sai nayi fatafata da su a cikin ta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Ali sai ka duba bisawun mutanen nan ka gani makka suka kama hanya suka koma ko madina za su in makka suka koma shikenan ka dawo in ku kaga sun nufato garin madina to ni ma zan bi su garin madina kuma lalle sai nayi fatafata da su wa qala aliyun sayyidina ali radiyallahu anhu sai yace fa kharajtu fi atharihim sai na busawun su sai na fita na busawun su anzuru ma da yasnauna dan in ga me za su aikata فَجَنَّبُوا الْخَيْلَ وَامْتَقَوُوا الْإِبْلَ وَوَجَّهُوا إِلَى مَكَّةَ فَجَنَّبُوا الْخَيْلَ سَنَجَ سُنِّي سَنْجَهَوَارَ دَوَاكَي بَا دَوَاكَي سُكَهُوبَ وَامْتَقَوُوا الْإِبْلَ سَنْهَيْ كَرَّاكُمَ وَوَجَّهُوا إِلَى مَكَّةَ sun nufaci sun fuskanci garin makka walamma azamu ala rujui ila makka yayin da suka yanke shawarar komawa garin makka ashrafa ala almuslimina abu sufyan sai ya kalli musulmi thumma nadahum sannan sai yayi kiran su sai ya kwalla kira yace maw'idukumul mawsima bi badrin inda zamu ƙara haduwa da ku wurin taro na bada ma'ana sai mun saki haduwa da ku kenan shine maw'idukumul mawsima bi badrin ma'ana sai mun saki haduwa da ku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sabai qulu na'am ku ce eh haka ne thumma sarafu sannan suka juya suka tafi falamma kanu bi ba'd at-tariq yayin da suka kasance a wani bangare na kan hanya suna tafiya talawamu fi ma bainahum sai suka kama zargin junan su ne talawamu fi ma bainahum sai suke ta zargin junan su faqalu wasu daga cikin su quraishan sai suka ce asabtum shaukatahum kun samu damar wato kun samu damar murkushe su fa thumma taraktumuhum sannan kuka kyale su ai kun yi laifin ku ne wannan dama aka samu da zamu burkushe mutanen nan amma kuka kyale su shine ma'ana asabtum shaukatahum kun samu damar da zaku burkushe su thumma taraktumuhum sannan kuka kyale su yajma'una lakum za su sake zuwa su ƙara hada karfin su dan su zo su sake yakakku farji'u wasu suka ce ina ganin kun mu koma nasta'siluhum mu shafe su gaba daya ma'ana bayan an baro din sai kuma wata shawara ta tsinke akan hanya suka ce dama ce kawai an samu kuma kun yi watsi da dama ku mutanen nan an haɗu yanda za a iya murkushe su kuma kuka kyale su amma duk da haka kuma kyale sun da kuka yi ba ku san zuwa za su ƙara shiri su ƙara gangami wajen yaƙar ku ba daka shawara farji'u ku koma wajen mutanen nan nasta'siluhum mushafi su gaba ɗaya daga doran ƙasa fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin hakan ya kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya samu labarin abin da suka fada fanada fil nasi manzo Allah shi ma sai kira cikin mutane wa nadabahum ila al-masiri manzo Allah ya karfafa sahabbai ila al-masiri zuwa ga tinkarar wato wanda zuwa ga tafiya wato zuwa yin tattaki shi ne al-masiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa sahabbai ila al-masiri zuwa ga yin tattaki wa qala sai yace la ya kharuj ma'ana illa man shahida al-qital kada wanda ya fito tare da mu sai wanda ya halacci yakin Uhud da aka gama fastajaba lahu al-muslimuna musulmai suka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ma bihim didda abin da ke tattare da su fastazanahu jabirun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jabir dan abdullahi ya nemi izinin sa ya bashi dama zai kula zai tsare zai tsaya wajen mahaifinsa wajen kula da shi ba azina lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Jabir izin fasaru sahabbai suka tafi hatta atau hamra al asad har sai da suka ga wani guri da ake kiransa hamraul asad wanda hamraul asad hiya mawdi'un wani guri ne ala samaniyati amyan wato wuri ne da ya kai mil 8 min al-Madinah daga garin Madina an ya sare dariki ta hagu da hanya idza aratta zul hulaifa in kana nufin zaka je zul hulaifa to hagu da hanya wato wannan gurin hamraul asad yana nan gefen hagu ainihin wato zuwa hanyar ka ta zuwa wato zul hulaifa fa qala abu sufyan لبعض من يريد المدينة من المشركين أبو سفيان سيف شوا واتو سيف فتح وواني دقا تشين واتو سيف فتح وواني متفي وان ديكي نفن زوا غرم مدينة دقا تشين مشركي هل لك أن تبلغ محمد الرسالة شنقوزا باك ساقوا وسيكا كإسر ومحمد wa ukira laka rahilataka zabiban ni kuma zan cika maka wato zan cika maka rahilataka zan cika maka wato zan cika wannan abar hawattaka zabiban da busasshen inibi idza ataita maka in kaje ka dawo maka ma'ana tunda kai gashi zaka wani dalili zai saka je Madina ga sako zan gaya maka ka isar da shi zuwa ga Muhammad amma ladan wannan aikin lalle in kaje ka dawo zan baka wato zabibi busasshen inibi mai yawa qala na'am wannan matafiyin sai yace eh ya yarda qal abu sufyan sai yace ballighu ka isarwa muhammad anna jama'ana al-karrata mu mun sake hada karfi dan mu sake dawo za mu sake dawo linasta'silahu wa ashabahu dan mu shafe shi shi da sahabbansa gaba daya ka gaya masa wannan sakon in ka je ka gaya masa da muka dawo mun sake shiri mun sake gangami muna nan za mu sake dawowa karo na biyu dan mu gama da shi da shi da sahabbai falamma qala lahum dhalik yayin da wannan mutum dan aike ya gaya wa annabin sahabbai wannan sako qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim an gaya ku saka ne dan su tsorata innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutanen can fa suna can suna ƙara shiri suna ƙara hada dakaru da makaman yaki za su sake dawo muku ba fakhshawhum kufai har tana ku ji tsoran su ba fazadahum imanan wannan labari na furgitaswa da yazo sabai sai kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallah Allah ya isar mana wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro mun dogara ga Allah wannan kalmar tana da matukar tasiri duk sanda al'amura suka hargitse suka rikirkice maka duk sanda ka shiga cikin wani halin furgici da tsoro wannan kalmar karka bata ita ce kalmar da annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da kafirai suka jefa shi cikin wannan wuta da suka abin nan kuma ita ce kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka zo aka yi musu barazanar ga dai an abin da ya faru a yakin Uhud ya faru ba a ji dadin yakin Uhud ba duba da irin abin da ya faru ga sahabbai sannan sai ake ƙara yi wa sahabbai barazanar cewa kafiran nan fa za su ƙara dawowa daka fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakeel suka ce madanna da alwakeel abun dogara fan qalabu bi ni'matin min Allah sai ga su sun dawo da ni'ima daga Allah wa qadlin da falala daga Allah lam yamsashum su'un wani abin ki ko kadan bai shafe su ba wattaba'u ridwanallah sabida sun bi neman yardar Allah wallahu dhu fadlin azim Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne da girma suratu ali imran aya ta 173 zuwa 174 wa kana waqa'atu uhudin yakin uhud din nan ya faru fi shawwal a cikin watan shawwal sanata 30 shekara ta 3 bayan hijira akai yakin shawwal akai yakin uhud afwan a cikin watan shawwal wa raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila almadina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina fa aqama baqiyata sana ya zauna a garin Madina har zuwa ragowar watannin da suka rage a wannan shekara ta 3 kaga watan shawwal kaga zulqa'ida da zulhijja ma'ana shine manzo Allah ya zauna ragowar watannin da suka rage a shekara falamma stahalla almuharram yayin da watan almuharram ya kama balagahu manzo Allah sai ya samu labari anna tulaihata wa salamata ibnai khuwailidin da tulaiha da salama ya'yan khuwailid kad sara fi qaumihima sun tafi wajen mutanen su wa man ata'ahuma da duk wanda yake musu biyayya yad'uwani bani asad suna kiran kabilar bani asad min khuzaima ta bangaren khuzaima ila harbihi zuwa ga yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna zuwa suna alayan suna hada kai da wasu ainihin wato bangarori dan su kara karfi wajen yakar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari sai manzon Allah ya samu wannan labari fabata aba salama wa ma'ahu 150 manzo Allah sai ya aika Abu Salama da shi da sojoji kaman mutum 150 fantahu ila ma'il suka isa zuwa wani ruwa libani asadin ruwan na kabilar bani asad ne bi adna qutnin kusa da qutun sunan guri ne fa asabu iblan wa shiyahan wa lam yalqaw kaidan da suka je sun samu raquma da tumaki da awaki wa lam yalqaw kaidan ba tare da sun fuskanci wata matsala ba ko ba tare da sun fuskanci wani makirci ba ma'ana suka je suka ci nasara successfully rindinar da manzo Allah ya shugabantar da Abu Salama ya je yayi nasara suka samu ganimar raquma da tumaki da awaki falamma kana khamisul muharram biyar ga watan muharram balagahu manzo Allah sai kuma samu labari anna Khalid ibn Sufyan Khalid ibn Sufyan al-Ghazali kada jama'a lahul jumu'a shi ma ya hada masa gangamin wata babbar rundina dan a zo a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai dan ka sani wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in sabau. Allah ta'ala ce kafirai ba za su daina yakar ku ba, ku cire a ranku cewa za su daina yakar ku, za su daina shirya muku makirci, za su daina yi muku zagon ƙasa. Kar ku yaudar kanku, ba za su guce ba, suna yakar ku har sai sun raba ku da addinin ku. Matukar kuna nan akan tauhidi, matukar kuna nan akan musulunci, matukar kun yi riko da addini, za su yake ku. Ko dai su yi muku yaki wanda yake tunda yakin akwai salo kala kala, ko su yi muku gazwul fikiri. Gazwul fikiri wanda yana daga cikin yaƙoƙin da ake yi yanzu a duniya, gazwul fikiri wanda kafirai suke yi, a ci ku da yaki ta fuskar tunani. Matasan ku a canza musu akala, a canza musu tunani, a ɗauke su daga koyarwar addini. Ga mutum musulmi, ɗan musulmi a garin musulmi, amma tunaninsa irin na turanya bane, amma yana cikin gazuwar fikiri. Irin wannan bayanin ma wani gani yake kun fiye matsawa, kun fiye matsawa, kun fiye yawan magana kaza 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 kaza. La ikraha fi din, sai ya kawo maka shi ma ya rike ayat la ikraha fi din. Da aka kun gazo fikin, da aka ka duba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa ma, ya shago gurbaya, ana gamawa da waɗannan wayancin su ma suna shi, ana gama murƙushe su, wasu su ma suna kuma taso. In ka kalli rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kare kai da tallan addini, haka rayuwar ta kare, isar da addini inda bai kai ba, da kuma kare kai daga farmakin makiya addini. Kaga an gama da wayancan Tunaiha da Salama ibnai Khuwailid, an gama da su. Sai kuma ga biyar ga watan Muharram, kaga wancan kamawar watan Muharram aka yi wancan kwana biyar. Sai kuma labari ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Khalid ibn Sufyan al-Huzali, Khalid ibn Sufyan al-Huzali kad jama'a lahul jumu'a, shi ma fa ya hada tasa rindinar, yayi gayyata, yayi gangan ko ba dan komai ba, sai dan yakar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. Fa ba'atha ilayya Abdullah ibn Unais, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya aika masa rundunar Abdullah ibn Unais, fa qatalahu, shi ma ya je ya kashe Khalid ibn Sufyan al-Huzali. Falamma kana fi safar, yayin da watan safar ya kama, kadima alaihi qaumun, sai ga wasu mutane su kuma sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, min adal wal qara, yan kabilar adl da kuma al qara, wa zakaru anna fihim islaman, sai suka zo suka ga yau Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kabilar su akwai musulmi a cikin su. Wa sa'aluhu, dan haka suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka roke shi an ya ba'atha ma'ahum man yu'allimuhum ad-dina, suka ce suna son manzon Allah ya hada su, ya aika musu wanda zai koyar da su addini. Kabila Qara suka ce akwai musulmi a cikin su, kabilar Adl su ma suka ce akwai musulmi a cikin su, dan haka muna roƙon ka ba mu malami wanda zai je karantar da mu addini, tunda addinin nan ba a yin sa da jahilci, ana buƙatar a yi shi bisa ga ilimi, muna so ka ba mu malami. Faba'atha ma'ahum sittatan fihim, manzo Allah ya aika musu malamai cikin sahabbai mutum shida, fihim Khubayb, a cikin su hadda Khubayb. Wa amara alaihim Martad bin Abi Martad al-Ghanawi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shugabantan musu da Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi. Fa kana ma kana, abinda ya faru ya faru. Wa fi hadha ash-shahr kanat waqa'atu bi'r ma'una, a dai wannan wata na safar kuma yakin bi'r ma'una shi ma yau kana. Wa fi rabi'il awwal, kaga shi ma cikin safar yaki biyu akai. Rabi'il awwal yana kamawa wata na uku kenan, kanar gazwatu bani nadhir, sai kuma ga yakin bani nadhir yahuda wannan. Wa za'ama az-zuhri, duk da cewa imam az-zuhri ya riya cewa annaha kanat ba'da badrin, imam az-zuhri yana cewa wato yakin bani nadhir ya faru ne bayan badar, bi sittati ashhurin, da wata shida. Wannan shine fahimtar imam az-zuhri, ya ce an yi yakin bani nadhir ne bayan gama yakin badar da wata shida. وهذا وهم wannan rudani ne minhu da ya samu aw galadun alaihi ko kuma kuskure ne aka jingina masa kuskure ne aka fada cewa shi yace aka ko dai kuskure yayin shi ko kuma kuskure aka jingina masa cewa yace an gama an yi yakin Banu Nadir bayan gama yakin Badar da wata shida balil ladhi la shakka fihi wato abinda babu kokonto a cikin sa annaha ba'da uhudin yakin Banu Nadir an yi shi ne bayan yakin Uhud bayan yakin Badar ba wallati ba'da Badrin Kainuka yakin da aka yi bayan Badar shine yakin Banu Kainuka ba yakin Banu Nadir ba yakin Banu Nadir an yi shi bayan yakin Uhud yakin Banu Kainuka an yi shi ne bayan yakin Badar haka labarin yake wa Qurayza yakin Banu Qurayza su kuma ba'dal Khandaq bayan yakin Khandaq wa inna dukkanin su Yahudawa ne yan kama wuri zauna waɗanda suke cikin garin Madina sun yi wa Madina kawanya ta ko ina tattalin arziki a hannun su yake karfin soja a hannun su yake su ne waɗanda in ka koma ka karanta tarihin su su suka dinga bawa mutanen Madina bashi da ruwa su suka dinga siyar da makamai tsakanin kabilar Aus da Khazraj su kera makaman su siyar musu sannan su rura wutar yaki tsakanin su su kashe junan su da haka duk abin da ke faruwa yanzu a duniya kakka dauka abu ne wanda dama can haka suke dama can haka suke da haka lokacin abin da ya shafi tattalin arziki auna aune bushra wato abin nan dabino da sauran duk abin da ya shafi tattalin arziki na kasuwanci a garin Madina a hannun su yake shi sa kuskure ne barin tattalin arziki karfin soja siyasa a hannun wanda ba kai ba shi sa kan ka ce me annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya kakkabe su tattalin arziki ya koma hannun musulmi karfin soja ya koma hannun musulmi na fata an gane dan har wani abu suka dinga yi za su karbi gonar ka haya in suka karbi gonar ka haya shikenan kai kuma ga yanayi na rayuwa in ka zo haka za su ta baka rance su ta ka ko dan kara ba wani abu ne ko dan kara har sai an waye gari in an zo sai dai a yi lissafi a baka cikon kudin ka gona ta zama tasu haka waɗannan Yahudan Banu Nadir Banu Kainuka Banu Qurayza haka suke a cikin garin Madina ta ko'ina ta kudu ta abin ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wani lokaci bayan daular musulunci ta kafu kaskanci ne kuma a ce har yanzu musulmi ba su wadatu ba har sai sun buƙaci wanda ba musulmi ba a tattalin arziki ba su wadatu ba har sai sun buƙaci wanda ba musulmi ba a ƙarfin soja ba su wadatu ba a likitoci ba su wadatu ba a injiniyoyi ba su wadatu ba wannan har yanzu kaga kenan sun zama kurar baya kuma har yanzu suna hannun makiyansu sai yanda aka yi su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakin da yayi bayan Khandaq shine yakin Banu Qurayza duk sai da aka tabbatar da cewa an share su daga cikin garin Madina wa Khaybar sannan aka bi su Khaybar shi kuma an yakin Khaybar ba'dal Hudaybiyya bayan an yi sulhu Hudaybiyya da aka rike wayannan duk ainihin abubuwa ne da suka faru a tarihi ba daidai bane ka zama wannan addinin kai baka ma san ta inda aka somo shi ba baka san tarihin sa ba kuma baka da buƙatar ka sani amma kuma ka san tarihin wasu wanda ba su da muhimmanci sanin tarihin nasu da aka wannan shine tarihin musulunci da aka sani an yi yakin ainihin wato Badar an gama yakin Badar aka yi wani yaki Banu Nadir bayan an yi Uhud aka yi wani yaki na'am Kainuka bayan an yi yakin Khandaq aka yi wanne na'am aka yi Banu Qurayza yakin Banu Qurayza to haka suke sannan bayan an yi Khaybar aka yi wani yaki ba yaki bane aka yi sulhu Hudaybiyya fa kana lahu ma'al yahudi arba'a ghazawati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sa da yahudawa yaki guda hudu yayi wannan yaki ne kawai tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tsakanin musulmi da yahudawa kaga yayi yakin بنو النذير بنو قريظه بنو قينقاع خيبر ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع منزل الله ده كانسا صلى الله عليه وسلم يجي ياكن ذات الرقاع في جماد الاولى اчкин جماد الاولى وهي غزوه نجد shine yakin da aka yakin da ake kiran sa yakin Najd fa kharaja yuridu qawman min ghatfan manzo Allah ya fita yana nufin zai je wajen wasu mutane yana nufin wasu mutane yan kabilar Ghatfan wa salla bihim yawma idin salatul khawf a wannan ranar manzo Allah yayi wa sahabban sa sallar tsoro haka da talibun ishaq haka babban masanin tarihin nan ibnu ishaq haka ya faɗa wa jama'atu min ahli siyar da wasu malaman cikin malaman sira wal magazi da yake-yake fi tarihi gazi hadihil gazwa a tarihin wannan yaki wa salatul khawf biha da sallar tsoro da akai a yakin zatul riqa wa talaqahu an-nasu anhum kuma mutane sun karbi wannan labari daga hannun wayancan manyan malaman tarihi masana sira da yake-yaken annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yakin zatul riqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul khawf to amma wannan maganar wa huwa mushkilun jiddan in muka dauke ta haka ibnu al-qayyim yace za ta rikirkitar da mu sosai wa zahiru abinda yafi bayyana anna awwala salatin sallaha farkon sallar da manzo Allah ya sallata ta tsoro lil khawf ta tsoro bi usfan wato yakin da akai wato sallar tsoro ta farko ita ce sallar da akai a usfan fakana fi hadithin takwa to kama fi hadithin kamar yanda zo kamar yanda tazo cikin hadisi a sahahu at-tirmidhi kamar yanda wannan kissa ta salatul khawf a usfan tazo a cikin hadisi wanda imam at-tirmidhi ya inganta shi a cikin at-tafsir hadisi na 355 al-imam an-nasa'i ma ya fitar da wannan a cikin salatul khawf hadisi na 1544 hadisin abi huraira radiyallahu anhu wa sahahu al-albani shaykh nasiruddin al-albani ya inganta shi fi hadhihi sunan ولا خلاف بينهم باب سقاني تسكانين malamai anna gazwata usfan kanat ba'd al-khandaq yaqin usfan shima an yi shi ne bayan yaqin khandaq wa qad saha anhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha bi zati riqa manzo Allah yayi sallar tsoro a yaqin zati riqa fa ulima annaha ba'd al-khandaq da wannan ne aka gano cewa an yi yaqin zati riqa ne bayan khandaq wa ba'da usfan an kuma sallar tsoro ne kai bayan khandaq bayan yakin usfan wa yu'ayyidu hadha abinda zai karfafa wannan anna aba hurairata wa aba musa abu huraira radiyallahu anhu da abu musa al-ash'ari shahida zatul riqa sun halarci wannan yaki na zatul riqa kama fi sahihain kamar yanda kissar halattar su yakin zatul riqa da abinda ya faru a zatul riqa yana cikin bukhari da muslim imam al-bukhari ya kawo wannan kissa cikin al-magazi hadisi na 4128 imam muslim a cikin al-jihad hadisi na 1816 hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu san amma hadisin abi huraira radiyallahu anhu na cewa zatu riqa shi ma ya halacce ta imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 320 imam an-nasa'i a cikin salatul khawf hadisi na 1543 wasahu al-albani fi sunan an-nasa'i qultu sai na cewa hada yadullu ala anna gazwata zatu riqa ibn al-qayyim yake cewa wannan yana nuna cewa yakin zatu riqa kanat ba'da khaybar ya faru ne bayan yakin khaybar falamma kana sha'ban da watan sha'ban ya kama wa qila dhil qa'da wasu malaman kuma suka ce ba watan sha'ban bane watan dhil qa'da da ya kama min al-amil qabil na shekarar da ta biyo bayan wannan shekara shekara ta gaba kharaja sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita لميعاد ابي سفيان بالمشركين سبدا القورن ده ابي سفيان حقوسه ده ابي سفيان ده مشركاي فانتها الى بدر منزل الله صلى الله عليه وسلم سي يسا زوا بدر wa aqama manzo Allah ya zauna a Badar yantadiru al-mushrikeena yana ta jiran mushrikai su fito wa kharaja Abu Sufyan min Makka Abu Sufyan ya fito daga garin Makka wa hum anfan yana tare da mutum 2000 wa ma'ahum 50 farasan suna tare da dawakai guda 50 hatta idza kanu ala marhalatin min Makka har sai da suka zo wani wajen wani wato wani mataki na tafiyar su a daga garin Makka har sai da suka zo wata marhala cikin garin Makka raja'u sai suka koma ya fito da mutum 2000 har sai da suka danyo tafiya suka kai wata marhala a tafiyar sai kuma ya ja mutanen su suka koma wa qalu sai suka fake da hujjar al'amu am jadibin suka ce wannan shekara shekara fari ce haka su ba za su yaki ba cikin wannan shekara thumma kharaja sallallahu alaihi wasallam fi rabi'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai sake fitowa kuma cikin damuna an gane ko sanata 50 shekara ta biyar ila daumati jandal daumatil jandal fahajama ala mashiyatahu manzo Allah ya fita zuwa kabila ce su ma daumatul jandal manzo Allah da yaje can fahajama ala mashiyatahu ya kaiwa wato dabbobin su na kiwo hari wa asaba man asaba wa haraba man haraba wa jaa al khabaru ahla dauma fatafarraqu manzo Allah yana shiga garin kawai kai farmaki ga dabbobin su wa asaba man asaba ya kashe wanda ya samu wa haraba man haraba wanda ya gudu wa jaa al khabaru can sai labari ya zo wa ahla duma wato mutanen wannan kabila dumatul jandal fata farra kudi sai suka tarwatse thumma ba'atha buraida as-sulami sannan manzo Allah sai ya aika wani sahabin sa buraida as-sulami fi sha'ban cikin watan sha'ban ila banil mustalik zuwa kabilar banil mustalik wa hiya gazwatu al-muraisi ita ce shine yakin da ake kira da gazwatul muraisi wa huwa makanul ma shi muraisi din wani guri ne wanda akwai ruwa a gurin wasdafau lil qital suka yi jerin gwano shine istafau suka yi sahu suka yi jerin gwano lil qital domin yin wannan yaki watara mau sa'atan suka dinga musanyan harbi tsawon wani lokaci suka dinga musanyan wuta ke an gane shine tarama suka dinga musayan wuta tsakanin su da musulmi tsawon wani lokaci thumma amara ashabahu sanan manzon Allah ya umarci sahabbansa fa hamalu hamlat rajulin wahidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa suka yi gagarumin kai farmaki irin kai farmakin mutum guda lokaci guda kai ka ce mutum ɗaya ne ya kai farmakin gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su a kai farmaki karfan farmaki lokaci daya fan hazamal mushrikuna sai aka karya mushrikai wa sabara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riba ce matansu wazzarari da ƴaƴansu wal mal da dukiyoyinsu wa fiha a wannan tafiya ne saqata ikdul li aisha abun wuyan na na aisha radiyallahu anha ya fadi sarkar da take wuyanta ta fadi fa hatabasu fi talabihi manzo Allah ya ce ba za a tauba sai an nemo shi dan a nuna daraja da martaba irin ta mata gaba ɗaya rundunar yakin ta tsaya chak manzo Allah ya ce sarkan face lady ta fadi haka a nemo sai an nemo sarka an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sauka anan fa hatabasu aka tsaida sahabbai tafiya ta tsaya cik fi dalabihi aka bazama wajen neman abun wuya na nana Aisha da ya fadi fa nazala da ayatul tayammum to fa a wannan dalilin ne ayar tayammuma ta sauka saboda gurin da suka sauka babu ruwa inda aka yada zango aka tafi neman sarkar nan Aisha babu ruwa a gurin wa zakara tabarani fi mujmahi al-imam tabarani a cikin wato a cikin mu'jam din sa mu'jamihi kai wa zakara tabarani fi mu'jami wato imam tabarani a cikin mu'jam din sa min hadith muhammad ibn ishaq wato daga hadith muhammad ibn ishaq an yahya ibn abbad ibn abdullah ibn zubair an abihi an aisha radiyallahu anha fi qissatil ikdi a qissar wannan abun wuya anna ababakarin qahal sayyidina abubakar har sai da takai ya fusata domin ya ga yanda mutane an dan shiga takura an shiga damuwa kuma ba dama a tafi annabi ne ya ce a tsaya kuma gashi gurin babu ruwa masu san su kama ruwa masu san alwala duk babu da aka manzan sayyidina abubakar kana yace ya bunayya ya bunayya fi kulli safarin fi kulli safarin takunina ala al wabala yace yake yata a kowace tafiya yake zama wa mutane matsala takunina a kowace tafiya sai kin zama ana an sai kin zama wa mutane wahala wa bala'an sai kin jawo mutane jarabawa fa anzalallahu azza wa jalla ayatat tayammum sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayat tayammuma an bayyana ko wannan kissa da muka ji ko wannan hadisi na mu'jam da Imam Tabarani ya kawo hadisi ne wanda yake yana cikin mujalladi na 32 shafi na 121 da 122 hadisi na 159 wa sanaduhu da'ifun amma isnadin hadisin yana da rauni hadisi ne da'ifi wa hada yadullu ala anna qissatul ijdi allati nazalat tayammumu li ajliha wannan yana nuna kissar sarka ko abin wuyan na Aisha wanda ayat ta imama ta sauka saboda wannan dalilin tsinkewar wannan sarka ba'da hazin gazwa shi ma wannan abin kissar ta faru ne bayan wannan yakin wa huwa zahir kuma wannan shine abin da ya fi fitowa sarari walakin fiha kanan qissatul ifki sai dai an ce a cikin wannan ne kuma kissar kage da aka yi wa nana Aisha shi ma a wannan tafiyar bi sababi faqadil ikdi sabida rasa wannan abin wuya waltimasihi da kuma neman wannan abin wuya fashtabaha ala ba'dihim ihda alqissatayn bil ukhra wasu daga cikin malamai sai suka samu rikicewa game da ɗayan kissocin nan guda biyu da ɗayan kissa shin a wannan duk kissa guda ɗaya abin wuyan nan Aisha ya tsinke kuma a wannan kissan ne aka yi wa nana Aisha kage da Safwan to wannan ya dan kawo iskali ga wasu cikin malamai wa amma qissatul ifki amma kissar wato zargi ko kage da aka yi wa uwar mu'minai Aisha fahiya fi hadhihi al-ghazwa wannan kan babu kokonto a wannan yakin ne abin ya faru ila an qala har aka kai gabar da yace fa ashara aliyu bi firaqiha talwihan la tasrihan abinda ya faru a kissar hadithatul ifk hadithatul ifk wata haditha ce wanda ta dau hankali kware da gaske kuma haditha ce wanda wato garin Madina ya dau dimi ya dau zafi saboda wannan kissa ta kage wanda ainihin wato munafikai suka kitsa kuma suka yada a cikin garin Madina game da nana Aisha radiyallahu anha an fahimta ko da haka har annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa al'amarin ya shiga cikin damuwa matuƙa game da abinda ake zargin iyalansa da shi na ainihin wato fasikanci wal iyazu billah da shi da ɗaya daga cikin sahabbansa Safwan fa ashara aliyun har ma ya dinga tuntubar wasu cikin sahabbansa to an ce ya nemi shawarar sayyidina ali fa ashara aliyun bi firaqiha sayyidina ali ya bada shawarar a rabu da nana Aisha kawai a sake ta talwihan a fakaice la tasrihan ba karara ba an fahimta ko shi shawarar sa sai ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam rabuwa da ita shi yafi amma a fakaice lamma ra'a anna ma qila yayin da sayyidina ali ya ga abinda ake ta faɗa din nan mashkukun fihi akwai shakka da rudarwa a cikin sa abu ne wanda akwai shakka akwai rikici da rudarwa a cikin sa da haka da ya ga annabi ya shiga damuwa sai ce shi yana ba da shawara kawai ka hakura da ita ka rabu da ita da aka fa ashara bi tarkil shakk wal riba da aka shi sai na ana dalilin sa kawai ya ba annabi shawara ne dan ya rabu da wannan kokwantar da wannan zargin ilal yaqini annabi ya koma zuwa ga yaqini li yatakhallasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-gham dan manzon Allah ya kubuta daga wannan damuwar da yake cikin ta allazi lahiqahu min kalamin nas irin damuwar da ta riske shi saboda zantuttukan mutane sayyidina Ali yana ganin kawai yace ya rabu da ita magana shikenan kawai sai a shiga wani babin kuma wannan babin an rufe shi wa ashara usama bi imsakiha usama shi sa dan gidanta ne usama an gane ko sayyidina Ali shi kuma tun daga wannan shawara aka ce sai ya zamanto suna yar ainihin wato bas cika ainihin wato shan inuwa daya ba shi yasa ko lokacin da aka ce ta ruwaito wayanda suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam wanka da abun nan ai ta jero sunayen gaba ɗaya tace da wani mutum an ce wani mutum din shine sayyidina Ali an gane ko yasa malamai suka ce duk yanda mutum yazo yana ta kumfar baki yana an masa kace ayi hakuri an gane ko yawa kai ka hakura idan aka bai hakuri je ka doka mata saki in Allah bai kawo kwanan auren ya kare ba ko suka shirya ko to ka tabbata kana cikin blacklist kuma in hira ta yi daɗi sai ƙarshen ta sai ya faɗa yace ai ke Allah ne ya ce muke ai lokacin nan da wancan rigimar da muka yi da kiyawa na ce ai kaza kaza a gari sai da kai hatara da irin wannan kar yanda ka dau zafi kila shi ba haka ya dau zafi ba so ka ba abin a hankali da aka shi hujjar sayyidina Ali kun jita ba wai dan wani abu tsakaninsa da Nana Aisha ba sai dan yana ganin aka yaka annabi zai huta da damuwar da yake ciki shi ko Usama bin Zaid sai ya ba da shawara ce a'a ya makin Allah ba magana saki Nana Aisha ka rike ta me yasa ya faɗa haka nima alima min hubbi ba hubbu ba ina hubbi yasa mun sai ka gyara lima alima min hubbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laha saboda abinda Usama ya sani na irin kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa Nana Aisha wali abiha da kuma kaunar da yake wa mahaifinta wali ma alima da kuma abinda ya sani min ifatiha na kame wannan Nana Aisha wa diyanata da kuma addininta daga shi baya jin wancan abun gaskiya ne na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaunar Nana Aisha yana kuma kaunar mahaifinta da aka rabuwa da ita wani abu ne wanda ba mai sauki ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam dai ke sannan na biyu kuma abun duk da ake zargin Nana Aisha shi bai yarda abun ya faru ba domin mace ce mai kamewa wanda galibi an fi zargin irin wannan ga macen da bata san kanta ba Nana Aisha ta san kanta sannan mace ce mai addini haka ya za a ce wannan abu ya faru gare ta sannan hujjar Usama ta uku wa annallaha yace babu yanda za ya Allah ya ja'alu habibata nabiyihi ya sanya masoyiyar annabinsa wa binti siddiqihi yar amintaccensa bil manzilati allati anzalaha bihi alul ibki babu yanda za ya Allah ta'ala ya saukar da masoyiyar manzon Allah yar babban amininsa a irin matsayin da waɗannan masu kage suka saukar da ita a gare ko wannan shine yasa sayyidina Usama bin Zaid yace a'a ya makin Allah ka rike iyadanka wannan wata jarabawa ce kuma ta zo insha Allah kuma za a ci wannan jaraba kuma abin zai zo ya wuce babu yanda za a yi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar Nana Aisha bai koye ba an tambaye shi wa yake so a cikin mata yace Aisha a cikin maza bai ce babanta shi yasa ake ta maimaita maka anan ina fata an gane sannan abu na biyu tarbiyyar Nana Aisha da nagartarta da addininta baya nuna cewa abu ne mai sauki a ce wannan zargin ya tabbata sannan yana cewa wa annallaha Allah la yaj'alu habibata nabiyyi Allah ba zai sanya masoyiyar annabinsa ba wa binti siddiqihi yar amininsa bil manzilati Allah ba zai sanya ta a wannan kazamin matsayi التي أنزلها به أهل الإفك وأند أهل الإفك ما سكر كر كر كريان وأند با ونمتم أزكي أشكنسو بل أنت نام على تزامتنا دوتكيما توشنت يا فتود جمتشا نبنزاني متشاري مراسا إيماني مراسا أكيدا سهيجيا منافقين سو أبي بن سلول ko ba na Aisha ba magana su ba ta da kima ko nauyi ballantana kuma sun shigo da wannan magana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine kuma wayannan ainihin masu gurbatacciyar aqida suka kama suka ara suka yafe shikenan suke ta zargin har yanzu ayoyin guda tara Allah ta'ala ya saukar ya wanke na Aisha ya kubutar da ita amma shi a basu yadda ba hayyan ai yanzu su suna ganin wannan zargin yana a haka sun ƙaryata Allah madaukakin sarki sun ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yarda da wannan ayoyin ya ci gaba da mu'amalanta ta a matsayin waccan kazanta bata faru ba amma su har yanzu a wajen su ba haka bane wada hadithi ka duba sahihul bukhari a cikin al-magazi hadithi na 4141 imam muslim cikin at-tauba hadithi na 2770 hadithin aisha radiyallahu anha lokaci yayi ba an ce lokaci yayi sai mu tashi wa man qawiyat ma'rifatuhu lillah abinda muka karanta ya zama didi Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi kotunci ban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh